Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau talata 30 ga watan Janairu na shekarar 2018 a shirin namu na yanzu za ku ji sauyin sunan kamfanin Areva na kasar Faransa zuwa Orano ya saka fargaba a zukatan waɗanda ke da hannu a cikin al'amarin har ila yau dai akan maganar wasikar tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo wacce yayi inda a cikin ya kiran da aka fa sabuwar tafiya gwamnatin jihar Jigawa yayi tsokaci akai haka kuma zamu bude layin kanmu na waya dan jin ta bakin ku akan shin wani irin darasin siyasa zamu dauka a haduwar shugaba Buhari da Obasanjo bayan wannan wasika lambar da zaku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-5555 kada a manta a sanya alamar tarawa amma kafin nan sai a gyara zama dan jin halin da duniyar ta wuni
To jama'a assalamu alaikum. A daren yau talata ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana kan karfin tattalin arzikin Amurka da kuma kira ga manyan jami'an kasar da su hada kai a dauki mataki kan batun shige da fice yayin da zai gabatar da jawabinsa kan halin da kasa ke ciki. Jawabin nasa wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin wanda kuma zai gabatar a gaban taron hadin gwiwar majalisun dokokin kasar na zuwa ne shekara guda bayan da Trump ya hauka ragar mulki. Har ila yau zai gabatar da jawabin ne kusan mako guda bayan da aka kai ruwa rana kan kasafin kudin kasar da kuma batun wasu bakin haure waɗanda suka shigo kasar nan ta haramtaccen hanya a lokacin suna yara. Wannan takaddama ta kai ga aka rufe ma'aikatan gwamnati. Jami'an fadar shugaban Amurka Twitter sun ce shugaba Trump zai yi magana kan batutuwan da suka shafi ayyukan yi da tattalin arziki da yiwa fannin haraji garan bawul. Da kuma kira ga 'yan majalisun dokoki da su amince da shirinsa na samar da ababen more rayuwa da za a kashe dala tiriliyan ɗaya. Har ila yau ana hasashen zai yi magana kan batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa da shirin mallakar makamin nukiliyan Koriya ta Arewa da kuma samar da daidaito a fannin tsare-tsaren kasuwancin duniya. Kamar yadda yake a al'adance a duk lokacin da shugaban ƙasa ya gabatar da jawabin nasa kan halin da ƙasa ke ciki. Akan baiwa 'yan jam'iyyar Democrat dama su danyi takaitaccen bayani bayan shugaban ya kammala jawabin nasa.
Dakarun 'yan aware a Yemen sun yi wa fadar shugaban kasar da duniya ta amince da shi ƙawanya wacce aka kafa a babban birnin na wucin gadi da ke Aden. Lamarin da ya ƙara dagula rikicin siyasar kasar wacce take kudancin ƙasashen Larabawa. Faɗawa birnin na Aden a hannun dakarun 'yan awaren shi ya kawo ƙarshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ba ta kashi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi da kuma dakarun da ke goyon bayan majalisar wucin gadi ta kudanci wacce aka kafa ta a shekarar da ta gabata domin a farfado da tsohuwar jihar da ke kudancin Yemen mai cin gashin kanta. A shekarar 1990 aka haɗe tsoffin jihohin arewaci da kudanci da ke ƙasar ta Yemen a ƙarƙashin tuta guda. Majalisar wucin gadi ta nemi Hadi da ya kori gwamnatin Prime Minister Ahmed Obaid bin Dagr zuwa ranar Lahadi saboda ana zarginta da cin hanci da kuma mulkin kama karya. Kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce akalla mutane 36 suka rasa rayukansu a fadan wanda ya faro daga ranar Lahadi.
Duk da barazanar da aka mai ta cewa za a kama shi, shugaban 'yan adawan kasar Kenya Raila Odinga ya yi kememe ya halarci wani taron rantsar da shi a matsayin shugaban al'umma a Nairobi. Dan shekaru 73 Odinga ya sha alwashin zai zama shugaba na kowa da kowa a gaban dubban jama'a da suka rika shewar nuna goyon bayansa a yau talata a farfajiyar wajen shakatawa nan da ake kira Uhuru Park. Madugunin adawan yana ikrarin cewa an tafka kurakurai a zaben shugaban kasar da aka yi a watan Agustan bara wanda hakan ya baiwa Uhuru Kenyatta nasara. To amma kotun kolin kasar ta soke zaben a wani mataki da ta dauka mai ciki da tarihi. Odinga da magoya bayansa sun kauracewa zaben ranar 26 ga watan Oktoba da aka sake suna masu nuna shakkun cewa ba za a yi musu adalci ba. Hakan ya baiwa shugaba Kenyatta nasara cikin ruwan sanyi inda ya samu kashi 98 cikin 100 na ƙuri'un da aka hada. Aka kuma rantsar da shi a watan da ya biyo bayan zaben.
Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Gwamnatin sojin kasar Thailand ta na ci gaba da fuskantar suka saboda ta jinkirta zaben gama gari da za a yi a nan gaba wanda shi ake sa ran zai maido da kasar kan tarbarar mulkin farar hula. Akalla ko da na jika na yi ka ne. Gwamnatin sojin wacce ake wa lakabi da National Council for Peace and Order ko kuma NCPO a takaice ta kasance akan karagar mulkin kasar tun daga shekarar 2014 ta kuma shata jadawali kan yadda za a gudanar da zabe wanda ya kamata a yi a shekarar 2016. To amma Prime Minister kasar General Prayut Chan-o-cha ya saka watan Nuwamba a matsayin lokacin da za a yi zaben. Kafin daga baya kuma majalisar dokokin kasar mai cike da sojoji ta mayar da zaben zuwa watan Fabrairu shekarar 2019. Yanzu haka ana ci gaba da nuna matsin lamba inda har jami'an diplomasiyan kasashen waje su ma suka bada aron muryar su wajen yin zanga-zangar nuna adawa hada da wasu kungiyoyi masu zaman kansu na kasar ta Thailand da kuma bangaren yan adawa. Ta labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan Washington DC. Yayin da kamfanin Areva na kasar Faransa ya canza sunansa zuwa Orano, kungiyoyin fafutukar tabbatar da haske da adalci a sha'anin ma'adanai sun fara nuna fargaba akan koma bayan da wannan mataki ka iya haddasa harkokin da ke tsakanin jamhuriyar Niger da wannan kamfani da ya shafa shekaru sama da 40 yana harkar uranium a arewacin wannan kasa. Wakilin Murya Amurka a Yamai Sulaimani Burma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rufe babin tsohuwar daraktar Areva Anne Lauvergeon wacce ake yi wa kamun liddayinta kallon mai cike da sarƙaƙiyar da ta janyo wa kamfanin ƙwanjini shi ne abinda aka bayyana a matsayin hujjar canza wa kamfanin Areva suna zuwa Orano. Sai dai tuni matakin ya jefa ƙungiyoyin fafutukar samar da haske a sha'anin ma'adanai cikin zulumi. Hajiya Ramatu Soli ita ce jagorar kungiyar Green.
Wannan akwai strategic da muka yi sinye da Areva a 2014 lokacin da za a sake wannan kwantaragi tsakanin Niger da Areva wanda aka muna wayo aka ce ai gashi abin da za a mana kuma yanzu shekara hudu har yanzu bamu ga komai ba a ƙasa. Shi wannan akwarkin ya za a yi da shi. Na biyu a lokacin da muke fatafataka da Areva da shugabannin Niger. Mun sha hankalin su cewa ana can ana banna a cikin jiha a ga da su wannan datti da aka tara shekara da shekaru muka ce ai kokari a samu kuɗin da za a ajiye a lokacin da irin waga ta samu an san da akwai ajiyayyen kuɗi wanda za a iya aiki da shi yanzu da za su tahiye su wane ne zai ci gadon wannan. Mun gani kwanakin baya shi yasa suke tahiddan ma'aikata saboda in wa'anga suka zo su yadda suka ga dama.
Canjin sunan na Areva na zuwa ne a wani lokacin da masu rajin kare haƙƙin jama'a a nan Niger da na ƙasar Faransa ke faɗi tashin zakulo gaskiyar lamari akan badakalar nan ta zargin handamar miliyan 200,000 na sefa da ake kira Uranium Gate. Saboda haka shugaban kungiyar Rotab Ali Idrisa yace zama Orano ba zai yi wani tasiri ba akan wannan gwagwarmaya.
Uranium Gate ba ta bakewa a horonshi ana bincike cikin wannan haraka. Kun gani a kwanan bayan an taima siya jare ba an dauki wasu takardu kun san dolar ne suka sa gaba don hidda wannan kudi a can a Amerika su da an sa dola an ce an cin hanci suna da inci su yi bincike su ma insha Allah kudin Niger ba ta bacewa.
Jamhuriyar Niger na cikin jerin kasashe uku da suka fi kowa arzikin karfin uranium a duniya idan aka saka mahakar Imuraren a wannan lissafi. Sai dai shekaru sama da takwas kenan da shirin kaddamar da ayyukan wannan sabuwar mahaka ke jan kafa lamarin da wasu 'yan Niger ke dora wa Faransa alhakin faruwarsa. Dalili kenan da kungiyoyin ke ganin lokaci yayi da za a warware wannan kulli.
Tunda Areva ta mutu kenan kwantaragin da muka rufta hannu tare da shi on consider ke babu su.
Ya zuwa yanzu hukumomin Niger ba su bayar da wata sanarwa akan wannan mataki na canza sunan Areva ba duk kuwa da cewa kasar na da hannun jari a kamfanonin cikin gida masu alakar aikin haƙar uranium da kamfanin na Faransa. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla Malam Sule, a wasikar da tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo yayi a satin da ya gabata, yayi kira da kafa sabuwar tafiya inda gwamnatin jihar Jigawa yayi tsokaci akai ga tattaunawar sa da Umar Faruk Musa.
To ni kai ba karɓi goro ba, kuma ban ma san magana ba, domin ga naga har wasu suka je suka sa a jarida, wai ina jin dadin abin da aka yi wanda ni ban san shi ba. Duk wanda ya san mu ya san mu, yayin gidan shugaban kasa ne na amana. Duk abinda mai girma shugaban kasa yake ciki muna ciki da shi. Ban karɓi goron da ya tawo wata ƙungiya ba ko wani abu, gaskiya ba mu san wanda ya sa sunana ba, ban san wanda aka yi ba. Kuma na yi magana da mutane da yawa wanda suke aka sa sunayensu haka, wanda su ma ba su sanya aka yi ba, kuma ba daidai ba ne. Na jaridar dai da aka yi, muna bin ƙa'ida mu ga waye ya sa, kuma sai mun gurfanar da shi ga gaban shari'a.
Yanzu akwai wani mataki da ire-iren ku za ku dauka dangane da wannan wasiƙar da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo ya rubuta, ko kuwa a'a ku za ku dauki wani mataki ne na kanku na ci gaba da goyon bayan gwamnatin Buhari duk da irin kakkausan sukar da ya mata?
Sosai kuwa, za mu ci gaba da goyon bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari, kuma mu mun san abin da yawa kasan nan, kuma mun san yanda aka tsinci kasan nan lokacin da aka karɓi mulkin nan. Kuma duk wanda yake son gaskiya ya san a yanayin da Buhari ya shigo ya karɓi mulkin kasar nan, to dole in za a duba wannan za a ce ya yi rawar gani, kuma ya taka da kyau, kuma alhamdulillahi muna alfahari da abubuwan da ya yi.
Amma shi kanshi Obasanjo ya yaba gwargwadon hali akan sha'anin tsaro da kuma wato sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa, inda ya koka ainihin shi ne wurin naɗe-naɗe na muƙamai, inda ake kokawa cewa an kawo 'yan uwa da 'yan ɓangare ɗaya an cusa a gwamnati saɓanin a buɗe ta, kusan kowa ya ji tare da shi ake yi. Me za ku yi domin ku kawo gyara akan wannan ɓangaren, wanda ga alama 'yan ƙasa da dama suna ta goyon bayan shi Obasanjo akan wannan ɓangaren ba sauran batutuwan da ya yi ba?
To insha Allah na san za a samu gyara, kuma ina so ka gane akwai muhimman ayyuka na amana wanda ka sani ka yarda da shi za ka ba wannan aiki. Man sauran abubuwa na tabbatar an ji, kuma wurin da take buƙatar gyara kuma na san shugaban ƙasa zai yi gyara da yardar Ubangiji.
To yau muna son jin ra'ayinku ne akan shin wani irin darasin siyasa za mu ɗauka a haɗuwar shugaba Buhari da Obasanjo a Addis Ababa, wato a ƙasar Ethiopia, bayan fitar wannan wasiƙa. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, kira na farko ya zo ne daga jihar Katsina, wake magana.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Barka da dare, barka da wannan lokaci.
Barka da warhaka.
Ne magana Alhaji Lawal Karofi da kenan tsangama karama kuma dan jajihar gwamnati a Najeriya.
To Alhaji Lawal
kuma na'am.
Na muna jinka.
Zan bayyana ra'ayina game da ainihin abin da ake tsaro akan shi. Na maganar ainihin haduwar wasan yadda mai girma shugaban kasa Buhari.
Na'am.
Kuma musamman irin wasiƙar da ya aika mishi. To kaga idan muka waiwaye muka duba muka duba za mu ce to wannan wasiƙa da ya duba aika mishi da ita akwai abubuwa da waɗanda suke na gaskiya. Sai dai amma anan da dama wani lokacin shi mai girma tsohon shugaban kasa Obasanjo to ina zama bakin Kalangu ne inda da aka buga shi zaki gare shi. To alhamdulillah idan muka duba muka ce maganar cin hanci da rashawa da tsaro ta wannan bangaren yayi yabo. Inda dai nuna cewa bai ga abun nan ba wajen magana na makamai. To alhamdulillah kaga shi kanshi kashi mai girma shugaban kasa yana aiki da kwarkwarwar shi kuma aiki da sauran jama'an jam'iyyar shi da kuma sauran jama'an al'ummar Najeriya gaba daya.
To madalla Alhaji Lawal, bari mu tsallaka jihar Kaduna. Waki magana daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abdullahi Lala Stella tashar motaka a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Abdullahi Lala, wani irin darasi kake ganin za mu dauka game da wannan haduwa tasu?
Hello?
Hello, muna jinka Lala.
Yawwa, to kaga yanzu maganan haduwansu a wannan Addis Ababa.
Na'am.
Ya nuna ma mu ƴan Najeriya cewa manyan nan kansu a haɗe yake. Yau in wannan ya soki wannan gobe za ka gansu tare. To ni a darasin kuma a shi wannan takardan da ya aika ma shi shugaban ƙasa. To ni abin da zan faɗa ma shugaban ƙasa kamar yanda ya ce akwai kamar wajen yaki da jin hanci da rashawa a cikin kuma makarraban shi akwai masu mai zagon ƙasa. To sai ya buɗe kunnen shi ya duba ya gani. Sannan kuma da yake ta kai da takara to ni nan ban yarda da shi ba. So da mu ƴan Najeriya mu ne za mu yi alƙalancin shin shugaban ƙasa ya dace mana takara ko bai kai mana takara amma ba shi ba.
To madalla Abdullahi Lala, bari mu tsallaka jihar Plateau. Wake magana daga jihar Plateau?
Assalamu alaikum. Ali Abubakar Wase daga Wase jihar Plateau.
To Alhaji Abubakar Wase, wani irin darasi kake ganin za mu ɗauka akan wannan maudu'i da muke magana?
To zan na kokari shi ne inda ya zargin cewa dai a cikin wannan gwamnati akwai ɗan wasu wanda aka abubuwan da aka nan kurakurai. To shi ne kawai na zai ya kamata a yi gyara wani kurakurin amma tun da ya yabo a ciki to ba laifi.
Amma Alhaji Hassan, ba maganar gaba ɗaya sukutum ita wasiƙar muke ba, muna magana akan cewar haɗuwar da suka yi. Bayan wannan wasiƙa ta fito, mutane sun tada jijiyoyin wuya ɓangarori da dama, amma kuma sai gashi mun gansu suna tafawa, ana wasa, suna dariya. Wani irin darasi kake ganin za mu ɗauka akan wannan abin da kake magana kai kenan?
Darasi da kake shine akan wani haɗuwa na suna suna sun yi jijiyoyin su sun yi sun zaka zaka kansu. To muka tuna ga shi ta alheri akan shi kuma.
Hello, Alhaji Hassan. To wayar Alhaji Hassan ta tsinke, bari mu tsallaka jihar Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna?
Nazir Amir Hausawa, barka da yammaci.
Na'am, alaikum, barka ka dai.
To sunana Mursala, ina kenan ku da garin da gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Mursala, me zaka ce a game da wannan batu a gurguje?
To a gurguje shi fa yau gaskiya mu ko da muka ga labarin wasiƙan nan mun san dama yanayin siyasa da yanayin shi tsohon shugaban ƙasa. Kuma gaskiya ni da na duba wannan bidiyon nan da suka jefa da shi ya nuna cewa gaskiya shi Obasanjo fa kamar wasu manya ne ma fa da hannun wasu manya suke ba su shawara yana irin wannan rubuce-rubuce. Abin da muka yi nazari a kai kenan. Kuma in Allah ya yarda za su haɗa kansu mu ma talaka mu haɗa kanmu don mu dinga shiga maganganun su. Da fatan za ku tashi lafiya.
Mun gode Malam Murtala, bari mu tsallaka jihar Sokoto. Wake magana daga jihar Sokoto?
Eh, haka nazari ina wuni.
Ina wuni.
To kana tare da Usman Ebello Bonkari, karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto, Najeriya.
To Malam Usman, me zaka ce game da wannan maudu'i?
To ni dai nake abin da zamu la'akari da shi dan ne da na tattauna da su shine dace a ce talakawa mu na Najeriya kamar abin da ya gudana a yau na rashin zuwa kwankwaso da abin nan. To kamar haka ne ziyarar da ita wannan ya kai a Addis Ababa da shi da shugaban ƙasa Buhari, kuma ga wasu zauna a teburi ɗaya kuma sun tattauna to don muke kira ga talakawan mu ya da kyau a ce mu zanka doka komi a hankali idan an ce abu ba kai mu dauki doka a hannun mu ba a'a ana iya haduwa makiyinka na iya zama masoyinka ko masoyinka na iya zama makiyinka da wannan muke kira kowa ya mai da yukas a cikin ku bi mu zanka zauna a hotel domin muna shawara idan wani al'amari ya same ne kasancewa gashi ma shugaban kasar ta Najeriya an ba shi wani jagoranci ne yake da ci hanci a Afirka gabaki daya nagode Usman Ibrahim Bankare ku tashi lafiya na jira mu Hausawa
to malam Usman mun gode kwarai da wannan kira naka sai kuma jihar Taraba wake magana daga jihar Taraba hello to ina kiyar zatan mun rasa na jihar Taraba sai a ci gaba da gwada kira to Allah ya sa da a samu
hello
hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam kuma magana da malam Ziyano mai tsire da takara karama hukumar mulkin gwadaba jihar Sokoto
to menene ra'ayinka game da wannan maudu'i
hello
hello muna jinka
ra'ayina
na'am game da abin da muke magana ba eh muna jinka
eh to ra'ayina ne a gaskiya hello
muna sauraron ka malam to ina kiyar zatan yau dai akwai matsala a layukan amma mun samu wani kiran daga Jalingo wake magana daga Jalingo hello to masaurare kar amanta muna tattaunawa ne dangane da haduwar shugaban kasa Buhari da kuma tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo a Addis Ababa wato a kasar Ethiopia inda aka ga sun gaisa suna wasa suna dariya wanda darasi muka dauka akan wannan bayan ta da jijiyoyin wuya da wasiƙar da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo yayi bari mu je Jigawa wake magana daga Jigawa hello to kar amanta dai number da za a kira ita ce alamar tarawa 1 2 0 2 0 5 2 6 5 5 a wake kira daga Katsina
hello
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 hello wake magana daga Katsina
muzo kala ne daga Adamawa
to ina jin kaina a cikin rediyon ka zaka iya dan rage rediyon ka do Allah
eh na rage
yawa to me zaka ce game da wannan batun
wallahi ni kan na dade ne mako na kai shekara a wajen 5 ina ne mako ga mai gobe yau
to alhamdulillah yau ga ka same mu
wallahi yau na ga kai ko na gode Allah
to masha Allah akwai wani abu da zaka ce akan abin da muke tattaunawa
eh dan ke kuma ni Allah ya take mu lafiya
to mun gode kwarai da gaske mutanen Katsina to ma da labar mu tsallaka jihar Bauchi wake magana daga jihar Bauchi
Rabi PRO ne daga mazama jihar Bauchi
Rabi PRO me ra'ayinka game da wannan maudu'i
Babio PRO
Babio to malam Babio nagode da gyaran suna menene ra'ayinka
Ra'ayina shine su ƴan siyasan nan da kuke gani akwai wani yanayi a zuciyarsu ba za su tsaya su mawa mutane aiki tsakanin da Allah ba sai ka ji wannan maganarsa daban wannan maganarsa daban amma mu gaskiya muna goyon bayan shugaban kasa Obasanjo a kan ra'ayin da ya ba wa shawarin da ya ba wa shugaban kasa
to madalla Babio PRO kuma da kiranka muka kawo karshen amsa kirayen mu na yau sai kuma ku ban Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon maudu'in sai a ci gaba da kira za mu ci gaba da amsawa
ga sharhin murya Amurka bai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaba Joseph Kabila na Demokradiyyar Congo yayi wa'adin mulkin sa sau biyu kamar yadda wa'adin mulkin kasar ya tanada. Saboda haka, yanzu lokaci yayi da zai sauka wanda za a zaba kuma ya hau kan karagar mulkin kasar. Kin aiwatar da hakan ce ta samar da barkewar rikici, amma daga baya shugaban ya amince ba zai nemi tazarci karo na uku ba. Ko kuma canza kundin mulkin kasar biyo bayan zaman tattaunawar da aka yi tsakanin jam'iyya mai mulki da ta ƴan adawa sai dai Kabila zai ci gaba da zama a karagar mulki har sai an rantsar da sabon shugaba a kasar wanda aka sa ran yin zabe a ƙarshen watan Disamba 2017 amma hakan bai samu ba tare da mayar da zaben zuwa watan Disambar shekarar nan ta 2018. Wata sabuwa kuma shine jam'iyyar shugaba Kabila na kokarin canza kundin tsarin mulkin kasar ta yadda zai bashi damar takara karo na uku. Kin saukar da shugaban kasar yayi tare da kullakullan siyasa ne suka haddasa dage-dagen zabe tare da haifar da rikicin siyasa, rashin tsaro da zanga-zanga a titunan kasar har aka yi asarar rayuka. A ranar 31 ga watan Disambar bara ne kungiyar cocin Katolika ta hada zanga-zangar lumana wanda har jami'an tsaro suka yi amfani da karfi akan zanga-zangar da ba sa dauke da wani makamai. An sake saka ranar wata zanga-zangar lumanar a ranar 21 ga watan Janairu, amma jami'ai suka tarbi ranar ta hanyar yanke duk wata hanyar sadarwar internet da na aika sakonnin text tare da haramta haduwar mutane fiye da 5 a lokaci daya. Amma duk da haka sai da aka yi wannan zanga-zangar. Su kuwa jami'an tsaro suka dinga harba barkonan tsohuwa tare da kwararar harbi cikin jama'a, abinda ya haifar da mutuwar akalla mutane 7 da raunana kusan 100 da ma kame mutane da dama. Mai magana da yawun ofishin harkokin wajen Amerika Heather Nauert ta bayyana a rubuce cewa mun yi Allah wadai da wannan cin zarafi mai tsanani da jami'an tsaron Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo suka yi wa 'yan zanga-zangar lumana da ke karkashin majami'ar addini a ranar 21 ga watan Disamba. Ta ci gaba da cewa muna mamakin yadda gwamnatin Kongo tare da shugaba Kabila za su yi amfani da karfi da mugayen makamai akan fararen hula, ciki har da shugabannin addinai da yara masu neman ganin an tabbatar da 'yancinsu na san a yi amintaccen zaɓe a ƙasarsu. Heather ta ƙarƙare da cewa amfani da ƙarfi akan fararen hula 'yan ƙasar Congo da kuma datsa hanyoyin sadarwa da ake yi yana gurgunta tsarin demokuraɗiyya da kuma kawo cikas da ma kawo wa yarjejeniyar St. Sylvester cikas. Sannan hakan ya saba wa dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. Muna kira ga shugaba Kabila da ya kama jami'an tsaron da suka yi harbi akan fararen hula ko wanda suka bada umarnin a yi amfani da mummunan ƙarfi tare da tabbatar da cewa gwamnatinsa ta wanzar da zaman lafiya ta hanyar yin sahihin zaɓe da suke sa ran yi a watan Disambar 2018. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu ga Muhammad Lalo da labarai amma a takaice.
To nan da wasu sawa'i kaɗan ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana kan ƙarfin tattalin arzikin Amurkan da kuma kira ga manyan jam'iyyun ƙasar da su haɗa kai a ɗauki mataki kan batun shige da fice yayin da zai gabatar da jawabinsa kan halin da ƙasa ke ciki. Jawabin nasa wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin wanda kuma zai gabatar a gaban taron haɗin gwiwar majalisun dokokin ƙasar na zuwa ne shekara guda bayan da Trump ya hauka ragar mulki. Har ila yau zai gabatar da jawabin ne kusan mako guda bayan da aka kai ruwan rana kan kasafin kuɗin ƙasar da kuma batun wasu baƙin haure waɗanda suka shigo nan Amurka ta haramtacciyar hanya a lokacin suna yara. Dakarun 'yan tawayen 'yan awaren Yemen sun yi wa fadar shugaban ƙasar da duniya ta amince da shi ƙawanya wacce aka kafa a babban birnin na wucin gadi da ke Aden, lamarin da ya ƙara dagula rikicin siyasar ƙasar wacce ke kudancin ƙasashen Larabawa. Fadawar birnin na Aden a hannun dakarun 'yan awaren shi ya kawo ƙarshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ba ta kashi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba Abdulrab Mansur Hadi da kuma dakarun da ke goyon bayan majalisar wucin gadi ta kudanci wacce aka kafa ta a shekarar da ta gabata domin a farfado da tsohuwar jihar da ke kudancin Yemen mai cin gashin kanta. Duk da barazanar da aka maita cewa za a kama shi, shugaban yan adawan ƙasar Kenya Raila Odinga ya yi ƙimimi ya halarci wani taron rantsar da shi a matsayin shugaban al'umma a Nairobi. Dan shekaru 73 Odinga ya sha alwashin zai zama shugaba na kowa da kowa a gaban dubban jama'a da suka riƙa shewa nuna goyon bayansa a yau Talata a farfajiyar wajen shakatawa nan da ake kira Uhuru.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Grisham da ta ba da umarni, sai injiniyanmu Malam Zubair, ni Nazirar Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.